yayin da ko ake ma fama da matsalar injigaliya ne inshila yanzu haka wata matsalar da ke karata da hankulan iyaye a jihar Adamawa ita ce ta batun fadin kananan yara domin yayin da ake jimamin fadin da aka yi wata karamar yarinya a shekaru 5 da haihuwa sai kuma ga wata sabuwa ta kunno inda jami'an rundunar tsaron farin kana civil defense suka samu nasarar cafke wani malamin primary Nathan Yusuf da koyewa wata dalibarsa a shekaru 12 fadi da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki. Komandar rundunar tsaron farin kayan a jihar Abdullahi Nuruddin ya ko bayyana da lamarin ma ya faru da kuma irin matakin da za a dauka.
Wato abin da ya faru mun samu bayani cewa akwai wani mai suna Nathan Yusuf. Wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gurel Primary School tare a Yola South. So muka je muka kama shi da muka ji report na cewa yayi amfani da wata yarinya wanda yake ita dalibar shi. Kuma shekarun yarinyan nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba.
Yanzu me za ku yi?
To yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da za mu yi da kuma bincike na lafiyar yarinya da komi da komi za mu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
Malam Suleiman Sandanam Tari baffa ma yake ga wanda aka yi wa fadin ya ko buƙaci ne da abi kadin wannan lamari domin zama darasi.
Na da minta ne yayin rikin binta. Ya zama ta samu ciki wanda kuke kira da gwamnati tsaya mana ta bi mana kajin mu ta kare wannan yarinyan kuma irin waɗannan malaman da suke irin waɗannan ayyukan muna roƙon gwamnati da su tsaya sai daka
don ma duba lafiyarta. Tuni ko aka magarziya da wanda aka yi fadin zuwa cibiyar kula da waɗanda aka yi fadi na asibitin ƙwararru da ke Yola wato Hope Center. Barista Bashir Tahiru Yola na mako cikin 'yan kwamitin cibiyar ya ma bayyana irin matakin da suka dauka.
Gaskiya muna kan yin shirye-shirye mu ga cewa wannan yarinyan ta samu adalci. Shine na farko muka yi kokari mu kai ta asibiti an ji an mata gwaji don a tabbatar cewa ba ta da kanjamau ba ta da irin kananan cuta da ake samu wajen jima'i. Wayannan duk an yi test din kuma tabbatar insha Allah ba ta da matsala. To sannan tana da juna biyu kuma mun ga cewa ya kai lokacin da ya kamata ta fara yin awo. Don haka mun ba da shawaran ta je ita Hope Center din ta fara awo ɗinta wanda zai kai lokacin da ta kai munzalin haihuwa za mu ga cewa in za ta iya haihuwa haka sai insha Allah sai a taimaka mata wajen haihuwa. In kuma mun ga cewa ya kai dole sai an mata aiki sai an mata CS to nan kuma in Allah ya yarda lokacin za a yi mata. Sannan lawyoyin mu kuma a bangare daya suna shirye yanzu suna jiran kawai a kai wannan aiki wannan case din zuwa kotu sannan su kuma su kama aikin da ya kamata su yi domin ita yarinyar ta samu adalci.
To wai koya wannan malami da ya kata wannan ta sake ji a yanzu?
Zaka ga kamar zaka hun zai maka dadi ne amma daga baya zaka zo kai recreation kuma yana faruwa ta rayuwar mu sai kai abun da kamin zaka fara yin cewa kai
kamar wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba.
Ah wannan ne na farko.
Yanzu ya kake a matsayin ka na malamin makaranta kai ka tona abu
yalla hoye gaskiya ban ji dadi ba nayi nadama sosai
idan aka wa yarka haka ya zaka ji
ba zan ji dadi ba
ba zaka ji dadi ba kuma
kai in ka tuna da magana na nace maka ba akwai abun da zaka yi wanda kana ga kamar zai faranta ma zuciya ne amma daga baya zaka yi nadama da baka yi wannan ba. Ai na ga maka haka yake faruwa
kamar masu yi wannan hali din naka me zaka ce musu?
Zan ba su shawara su dena don wannan hali din gaskiya ba shi da dadi.
Koma da menene dai yanzu ku an zura ido a ga yadda shirin fadin ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.